Voa África. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga birnin Kwani na jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a viewhausa.com ko sashenhausa.com. ga masu sauraren mu a jamhuriyar Niger, suna samun mu a waɗansu tashoshin FM kamar Amfani, Sarauniya, Far'a, Nomad da Lordaniya, sai tashar mu ta Viewa Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana, kuma ana iya samun mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Mamman Bako ne ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda zai zo muku daga nan birnin Kwani na jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama, daga cikinsu har da waɗansu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojojin sama ta tarayyar Najeriya ta kai wani gagarumin farmaki a waɗansu sansanonin mayakan Boko Haram da ke zirin tafkin Chadi. A jamhuriyar Niger za ku ji cewa gwamnatin kasar ce ke kan hanyar kawo ƙarshen bacaka da ake yi a wuraren bukukuwa kamar aure da suna, yayin da za a ji kuma hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka da ke Abuja Madina Dauda ta yi da shugaban hukumar ƙanana da kuma matsakaitan masana'antu na tarayyar Najeriya. Akwai shirin kobar gida da kuma sharhin jaridun jamhuriyar Niger, amma fa sai bayan an sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Karuwar adadin masu dauke da cutar coronavirus a sassan duniya ya sa hukumomi a wasu kasashe, ciki har da India da Amurka, sake kakaba dokokin kulle, yayin da shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce har yanzu ba a dauki hanyar shawo kan cutar ba. India ta ba da rahoton samun ƙarin adadi mafi yawa na waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a rana ɗaya a jiya Litinin, inda ta samu mutum 20,000, wanda ya haura sama da 100,000 da aka gani a cikin mako ɗaya. Ƙasar India ita take biye da Amurka, Brazil da kuma Rasha a adadin waɗanda aka tabbatar sun harbu tun lokacin da annobar ta faru daga China a ƙarshen shekarar da ta gabata. Sai dai wani bangare na jihar Assam da ke India ya sake kakaba dokar kullen har zuwa 12 ga watan Yuli, yayin da jihar West Bengal ta kara tsawaita dokokin kullenta har zuwa ƙarshen watan na Yuli. A Amurka kuwa, jihohin Texas, Florida, Arizona da kuma California na daga cikin waɗanda suka ga ƙarin waɗanda suka kamu. Gwamnan jihar Florida Ron DeSantis ya sanar a ranar Lahadi cewa ya sake rufe wuraren shakatawa na bakin teku, yana mai ɗaura alhakin hakan akan matasa wanda ba sa bin dokokin saka ƙyallen rufe fuska da ba da tazara a tsakaninsu, lamarin da ya haifar da hauhawar sabbin waɗanda suka kamu da cutar. To, a halin da ake ciki, daraktan hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a yau Talata aka cika wata 6 cif da aka sanar da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan ɓullar wata irin zazzafar murar pneumonia a China, lamarin da ya fara nuna alamun ɓullar cutar ta coronavirus. A jiya Litinin, shugaban hukumar ta WHO ya bayyana wa 'yan jarida hakan a birnin Geneva yayin taron manema labarai da yake jagoranta. Tedros ya ce cikin watanni 6 da suka gabata, babu ɗaya daga cikinsu da ya yi tunanin yadda duniyarmu da rayuwarmu za ta shiga cikin hargitsi saboda wannan sabuwar ƙwayar cutar. Ya ƙara da cewa yanzu hukumar ta WHO ta samu sama da mutum 10,000,000 da suka kamu da cutar, yayin da wasu 500,000 suka mutu a duniya. Tedros ya ce ya zama dole ne ƙasashen duniya su fara tambayar kansu kan yadda za su yi rayuwa tare da cutar ta coronavirus, abin da ya kira wani sabon lamari da zai zama ɓangare na rayuwarmu ta yau da kullum. Ya kuma ƙara da cewa inda ƙasashe da dama suka samu nasarar taƙaita yaduwar ƙwayar cutar, har yanzu ba a yi nasarar dakatar da ita baki ɗaya ba. A cewar daraktan hukumar ta WHO, wasu ƙasashe sun ga ƙaruwar ɓullar cutar yayin da suka yi yunƙurin maido da harkokinsu na yau da kullum, musamman ma harkoki na kasuwanci. Garin Jacksonville na jihar Florida da ke shirin karɓar bakuncin babban taron da za a ba wa shugaba Donald Trump tikitin tsayawa jam'iyyarsa takarar shugaban ƙasa domin neman wa'adi na biyu. Ya ba da umarnin da ya wajabta saka takunkumin rufe baki da hanci domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Ko da yake hukumomin birnin sun ce ya yi wuri a san ko umarnin zai kasance har zuwa ranakun 24 zuwa 27 na watan Agusta, da dubban 'yan Republican za su yi gangami inda a lokacin ne shugaba Trump zai jawabin amincewarsa da zama ɗan takarar jam'iyyarsa a rana ta ƙarshe da za a yi a taron. Umarnin da zai yi hannun riga da matsayar da magajin garin Jacksonville Lenny Curry ya ɗauka a baya, inda yake adawa da tilasta saka takunkumin rufe baki da fuska. Duk da cewa Lini, wanda tsohon shugaban jam'iyyar Republican ne a jihar ta Florida, ya ce abu ne mai kyau idan mutum ya saka takunkumin. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta kare kanta kan dalilin da ya sa ba a gabatarwa da shugaba Donald Trump wani rahoto da ya nuna cewa wani rukunin dakarun Rasha da ke tattara bayanan sirri na ba da tukuici ga mayakan Taliban domin su riga kashe sojojin Amurka da ke Afghanistan ba. Sakataren watsa labarai a fadar White House Kelly McEnany ce ta faɗa wa manema labarai hakan jiya Litinin a lokacin da aka tambaye ta dalilin da ya sa ba a sanar da shugaba Trump ba, inda ta ce ba a tabbatar da rahoton ba ne. Ta kuma ƙara da cewa an samu ra'ayi mabambanta ne tsakanin hukumomin tattara bayanan sirrin ƙasar kan rahoton, dalilin kenan da ya sa ba a faɗa mai ba. Fadar White House ta gudanar da taron a jiya Litinin ɗin ga wasu 'yan majalisar wakilai takwas kan wannan batu, yayin da ake samun kiraye-kiraye daga ɓangarorin jam'iyyun ƙasar biyu kan a fito a bayyana gaskiyar lamarin. Ita dai shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi na buƙatar daraktan hukumar leƙen asiri ta CIA Gina Haspel da daraktan John Ratcliffe na hukumar tattara bayanan sirri na ƙasa.
Kama da labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Za mu kuma fara ne da tarayyar Najeriya, inda rundunar sojojin sama ta kasar ta kai wani gagarumin farmaki da jiragen yaki a sansanonin mayakan Boko Haram da ke Tongule da Meram a zirin tafkin Chadi, inda ta halaka da dama daga cikin mayakan. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mainakaina.
Wata sanarwa da hedkwatar tsaron Najeriya ta aiko mana ta ce farmakin mai take Operation Long Reach da ke karkashin Operation Lafiya Dole da aka kai a wasu sassanin mayakan Boko Haram da ke Tongule da Bukar Meram ya yi sanadiyar rurrusa sassanin 'yan ta'addan tare da halaka da dama daga cikin mayakan na Boko Haram. Rundunar tsaron Najeriya ta ce wannan ya biyo bayan wani rahoton sirri ne da aka samu na yadda 'yan ta'addan suka taru a wuraren biyu. Al'amarin da ya sa take aka tada jiragen yaki suka kuma afka masu, inda suka yi masu fata-fata. A Tongule ga misali, sai han bayanai sun nuna cewar daga baya wasu shugabannin Boko Haram kimanin 30 sun tattaru a wasu sassan yankin, inda nan ma wani jirgin yaki samfurin Alpha Jet ya afka masu kuma ya halaka su take yanke. Ga masana tsaro dai, irin su Air Commodo Ahmed Tijjani Babagamawa, irin wannan nasara da ake samu a baya-bayan nan akwai abin da yake nunawa.
To wannan yana nuna maka cewa an tashi ana jajircewa kuma ana samun nasarori kwarai da gaske. Kuma idan ka duba ai duk lokacin da ake yaki yanzu a duniya gaba daya, abin da kullum muke faɗi shi ne a yaki yanzu ya koma sama. Dalili ko shi ne saboda cigaba da aka samu a duniya gaba daya. Yanzu za ka ji dakaru na sama sun suke zuwa da jiragensu na leƙen asiri da bayanai da sauransu suke zuwa suke samun nasarori a waɗannan wurare. In ka duba a cikin 'yan kwanakin nan, irin nasarorin da muke samu duka wannan haɗin kai ne da kuma ƙarfafa gwiwa suka samu da kuma su jajircewa da dakarun sama da suke yi ake samun waɗannan nasarori kwarai da gaske. Kuma da irin nasarori da suke da shi a yanzu, da irin kuma wato training da suka samu horo da kuma jajircewa na shugabanni da ake da su a yanzu, ina tabbatar muku da cewa insha Allah waɗannan abubuwa za a ci gaba da samun nasarori, za a ci gaba da binciko da waɗannan wurare, kuma za a ci gaba da lalata makamansu da wuraren da suke buya a waɗannan wurare insha Allah.
kuma kana da kwarin gwiwa cewar idan har aka ci gaba da kadin misali a karshe kwalliya ka yi kaiwa ga biyan kudin sabulu?
Eh, kwarai da gaske, indai aka ci gaba a yadda aka taso yanzu da yadda aka samu haɗin kai da kuma irin nasarori da ake da su da wayannan jirage masu zuwa su samu bayanai da kyamarori da sauransu, sannan jiragen yaki su tashi su alfaje da sauransu su je su bata wayannan wurare, sannan a samu nasarori kwarai da gaske da ake samu. Ina tabbatar maka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu har ma da turare.
Yanzu dai abin jira gani shine yadda irin wannan farmaki na dakarun saman Najeriya zai taimaka wurin kawo ƙarshen aika-aikayen ta'addan a zirin tafkin Chadin da ma yankin baki ɗaya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin kawo ƙarshen facaka a yayin bukukuwan aure da na haihuwa bayan la'akari da yadda wannan ɗabi'ar ke ƙoƙarin gurɓatar da al'adun da rayuwar jama'ar ƙasar. Abinda ake ganin idan ba a taka masa burki ba zai iya shafar tarbiyyar yara a nan gaba. Wakilinmu na babban birni mai Sulaiman Muna Barma ya tuntuɓi ministan raya al'adun ƙasar ta Jamhuriyar Nijar Alhaji Asumani Malam Isa domin jin ƙarin bayani akan wannan ƙudurin.
Yau da shekara hudu da wannan gwamnati na shugaban ƙasa Alhaji Muhammad Isu yake, akwai wannan yunkurin da mun kai na Renaissance Cultural na keko ta zamantakewa. To abinda muka sa a gane nan cewa da abubuwa ne waɗanda muka yi shekaru da shekaru muna sa ido akan, muka ga cewa akwai lokacin da ƴan kana da buki a gidanka, cewa da kai da mai ɗakinka da musamman ko da bukin suna ne, in aka yi bukin aka ƙare sai a zo a tar da kuɗin da kuka sa a ciki sun sa ku cikin wani mawuyacin hali, cewa ma da har waɗansu halbashi suke ɗauka wanda suke da matsala wani bai kan su biya shi. Shi ne muka ce ya kamata game da irin waɗannan abubuwa a zamna a yi nazari a ga matakan da za a ɗauka, ko kuma kaga ana wasu kaɗe-kaɗe da raye-raye da wasu abubuwa waɗanda dai basu kyautu ba dangantar addininmu da kuma sauran al'adunmu na gargajiya. Shi ne muka ce shi ma ya kamata a kawo mashi tsari. Misali ma kamar a wannan lokacin da auraren za su fara, sai ka tarar da hatsare-hatsare na motuna da motoci ya fi yawa saboda ba ana wasu abubuwa waɗanda bai kamata ba. To shi ne gwamnati ce ya kamata a yi nazari a zo a kawo a yi nazari a ɗauki matakai waɗanda ƙwarƙwara waɗanda za su ba mu damar mu ciyo kan wannan matsala.
Akwai wani mataki da kamar gwamnatin ke ganin za ta ɗauka domin ganar da jama'a rashin cancantar wannan ɗabi'a?
Ba wai gwamnati za ta yanke ta ce a ta ɗau wannan doka ko ta ɗau wannan ba, a'a babban muhawara ce za mu yi insha Allah nan da ƴan makonni kaɗan. Za a kirayo malaman addinai, a kirayo sarakunan gargajiya, a kirayo ƴan farafula, a kirayo ƙungiyoyin matasa da ƙungiyoyin mata da ƙungiyoyin duk waɗanda muka san da cewa waɗannan abubuwan sun shahe su, mu zo mu zamna mu yi muhawara ta kwana biyu ko uku ko abin da ya haka nan. To shawarorin da za su fito cikin wannan muhawara su ne za mu aiki da su mu wallafa su cikin ƙasa. In ta kai cewa akwai shawara a ɗauki doka ta yanke wannan hukunci kan abubuwa masallan Muhammad a cewa da sadaki da sauransu da ake ganin wata ran an kai abu na fita hankali, kuɗin ɗani na fita hankali, ko kuma an yi wasu tsare-tsare shigulgula na fita hankali, in ta kai doka ce za a ɗauka ko mataki ne za a ɗauka a ce wannan sa muhawara ta ba da damar a yi wannan aiki. Kenan al'umma su da kansu ne za su nazari, su da kansu ne za su shawarwari, gwamnati shi kuma ya ɗauki matakan da ya kamata, don da shi ne yake riƙe da ragama iko ya ɗauki matakan da ya kamata ya ɗauka saboda ganin ƙarshen waɗannan abubuwan.
To madalla, shugaban hukumar da ke kula da ƙanana da kuma matsakaicin masana'antu na tarayyar Najeriya Dukko Umar Raɗa ya ce a sakamakon durƙushewar masana'antu a yanayi na cutar coronavirus ya sa dole sai gwamnati ta sauya salon bada tallafi idan har ana son tattalin arzikin ƙasa ya farfado. Dukko ya ce masana'antun da ke arewa basacin muriyar shirin da babban bankin Najeriya ya fito da shi. Dukko ya bayyana haka a wata zantawa da ya yi ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda, ga kuma yadda hirarsu ta kasance.
Mu a Najeriya babban ciwon ƙanana da matsakaitan masana'antu da ƙasar nan shi ne rashin samun kuɗaɗen da za su gudanar da ayyukansu, kuma an fito da wani shiri wanda ake ce ma Aegis Miss wanda Central Bank ta hito da shi, wanda ake bada tallafi na naira miliyan 1 zuwa miliyan 10 akan interest rate wanda yake kadan bai kai kishi 10% ba. Kuma process din da ake yi wani abu ne wanda yake da sauki, wanda abin da kake bukata ka je hukumar da ke horar da kanaya da matsakaitan masana'antu a tabbatar da an horar da ka. Wannan takarda ta horarwa wanda yawancin suna zuwa su mai da mu ne musu wannan horarwa, wannan takardar ta horarwa ita ce babban ginshiki na wannan bashi da za a baka. Sannan kuma sai takarda wadda za ka nemo wani wanda zai maka garanto, sai kuma ka faɗi irin abubuwan da za ka yi, su kira ka for interview, a yi maka interview, daga nan a baka kuɗaɗen nan.
To na ji abin da ka bayyana, amma idan wannan hanya na karɓar waɗannan kuɗaɗe da kake cewa babban bankin Najeriya ta fito da su suna da sauki, me yasa ƙanana da matsakaitan masana'antu ke ƙorafi a kai, musamman ma masana'antun arewa?
Ina ganin mu a arewacin Najeriya yana da buƙatuwa na cewa mutanen mu su shiga cikin wannan al'amura. Daga sadda aka fara wannan abin, in ka kalli mutanen da suka amfana da waɗannan kuɗaɗe, za ka ga mafi yawancin mutanen kudancin Najeriya ne, saboda su suna da dagewa wajen bibiya da bin diddikin irin waɗannan tallafofi da gwamnati ke bada, da ganin cewa kuma abubuwan sun kai. Kuma a wannan gwamnatin ce aka hito da banki wanda ake cewa Development Bank of Nigeria, wanda aikin shi shine kawai ya bada tallafi ga ƙanana da matsakaitan masana'antu a ƙasar nan. Kawai illar wannan banki ɗaya ce, kusan ka'idojin da ake bi a samu bashin kusan iri ɗaya ne da commercial banks, bai bambanta da yawa ba. Don haka har yanzu dai bata canza zane ba, akwai buƙatuwar cewa a sassabta ka'idojin da ake bi domin taimaka wa wannan ƙanana da wasu.
Yanzu ƙananan masana'antu nawa kuka iya bunƙasawa suka ci gajiyar wannan shiri?
Wato ba zan iya bada statistics ba, saboda kusan babban ciwon da muke da shi a Najeriya, kana ganin kusan hukumomi suna yin aiki, kowa yana yin nashi, babu cuɗaya, babu kuma irin haɗeɗeniya da taimaka ma juna na ganin cewa an samu biyan buƙatar da ake. Kusan yanzu bankunan CBN da waɗannan bankuna duk suna bada basu sukar nan, amma ita hukumarmu ita ce hukuma wadda ta fi kowace hukuma ƙarfi wajen ganin an bunƙasa ƙanana da matsakaitan masana'antu. Amma babban abin da ke da ciwo wata sa'a, wasu abubuwan da ake sai dai ka karanta su a cikin jarida kamar yadda kowane ɗan Najeriya zai karanta.
Yaya matsalar annobar corona ta shafi masana'antu a Najeriya?
Ita annoba corona wato ba a Najeriya ba ta shafi tattalin arzikin duniya, musamman kuma mu Najeriya, wanda kusan miliyan 60 na 'yan Najeriya sun ta'allaka ne ga ayyukan da suke yi akan ƙanana da matsakaitan masana'antu. Kuma mu a Najeriya yanzu haka muna da mutum miliyan 41 da kusan 500,000 wanda su masu yin ƙanana da matsakaitan masana'antu ne. Kuma abin da ya maida Najeriya ta samu matsala shine kusan wa'annan miliyan 41 abu 'yan ƙananan masana'antu ne, wato 'yan mitsil, wato su muke ce ma micro. Su kuma wa'annan micro mutane ne waɗanda jarin su ƙarami ne, a ƙauyuka suke, kuma abubuwan da suke yi ba su taka kara suka karya ba. So wannan annoba da ta zo ta taimaka wajen ganin cewa sun cinye jarinsu, wasu sana'a ta kare saboda lockdown da aka yi.
To madalla, karfa a sha'afa, muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga birnin Kwanni na jamhuriyar Niger, saboda matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC dake nasaba da cutar coronavirus da ta kai rufe waɗansu sassa na babbar headquarter mu. Kamin mu ci gaba, sai mu dan sarara da wannan. yanzu kuma ga Abdul Aziz Adili Toro dauke da shirin ko ba gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Ba kamar ba awa kasace. Da rago da rada ma son ya zama. Hayi wani goma.
Waya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku yi da ta musamman da wasu 'yan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Yunus na asalin kasar Niger mazannin jihar Pennsylvania da ke na kasar Amerika. Kinan kana cewa mutum in yaje can ma in ma bai da bursu bai da wannan scholarship zai samu scholarship a can ma.
Eh zai samu inda ya karatu inda ya yi karatu yaje zai samu wannan scholarship da sauki zai same shi. A dai lokacin yake can da har zuwa ni barcin dai akan wannan ne.
To me ya baka mamaki a kasar Masar da kaje?
To Masar akwai abubuwa da yawa da kaman mamaki
ya baka shawa abinda ya ji hankalinka akan rayuwar mutane kuma akan yanayin aikin kuma akan yadda kasar take.
Dake na dan san kasar su da yawa amma a kasar Masar abin da gane kaman rayuwa yana da sauki kuma kaman people din nasu suna son mutane kwarai kuma akwai suna girmama mutane. Sannan kuma suna son kama aiki kama kowa na son aiki kowa na son kama yayi da cikin larabci kuma da kan kanshi kuma dogara ga kai kowa na son dogara ga kai kai duka kama masa kan gaba da abin da gani kuma ana son karatu kuma kama kowa na karatu kuma akwai ilimi kwarai abin da ni dani kwarai kama mutane ne kasa ne akwai ilimi kwarai kama kowa yayi karatu kuma ana karatu kuma ana son aiki kama kowa yana dogara kan shi kuma ba ruwan bai ganin kowa bai ganin wannan da wani bai da shi kashi da yake so ya ma kan shi wannan abin ne sun bani shawara kwarai cikin rayuwar masa kuma akwai dama da yawa na mutum in yaje yayi karatu iri da yawa wanda kaman san masa zaka kaman ya yi sauran kasashe ko ne irin karatu mutum yake so inda yana son karatu akwai dama
kuma zaka iya karatun likita zaka iya karatun ko me kake buka ba dole ba sai dole sai ka karatu shari'a ba zaka iya karatu
ko ne irin fanni aka na iya yi kai likita kai ko ne irin fanni na karatu ake yi sauran jami'i na duniya amma akwai shi kuma suna cikin wurare kasa da gaskiya akwai ilimi gare su misali kuma akwai hanyoyi na koyon ilimi inda mutum ya san me yake in yaje can yana niyya kuma ilimi ilimi kin ko ne irin fanni akwai
to a can masa duka karatun da larabci ne ko akwai jami'o'i can wanda suke ba da darasi da turanci da faransanci zance
amma yawa ma kaman ko ne jami'a ma kaman larabci da ingilishi kuma din jami'a na da kun san yaren su larabci ne yare na bishin ingilishi kiyan akwai ingilishi da yawa ciki to kuma akwai jami'o'i kuma kaman mutum na so kaman na biya wanda akwai na french akwai na kaman irin na america akwai na jamus kaman irin waɗannan akwai na canada kiyan kaman wannan kuma suna yi akwai da yaren su kaman in kana son kai
jami'a kai karatu da faransanci haka
akwai jami'a na faransanci akwai kuma na America da English akwai kuma ko kuna irin na England haka ga da irin su na Germany da yaran su duka akwai ko ne yare irin kamar dai irin mayan kasashe irin America kuma Europe kamar su ma haka nan ne ko ne yaro kake so bayan larabci din ko ne yare kake so karatu masar akwai irin wannan a gaba ka same shi ne so wannan lokaci sai dai kare mutum ne amma inda kamar shi minha ne da ake baka shi wannan lokaci ba ko ne yare ka samu cikin shi ba.
To malam Yunus zan ce bayan Masar sai kai ina kuma?
Bayan Masar kuma na yi Germany kamar Alman da France na yi rayuwa
cikin su. Na je Jamus?
Na je Jamus a Berlin kamar babban birnin Jamus din na yi rayuwa cikin su ma na dan samu shi ma experience ko kuma na dan gane wasu abubuwa kuma can su ma daban yanayin rayuwa kuma shi ma wanda ba irin na Masar ba ko kuma irin na Masar da kuma wani daban kuma.
To me yasa ka baro Jamus ka zo na Amerika?
To da yake da na je Jamus ne da yake dan wani dan lokaci ne wani dan aiki ya tana ida shi sai in dawo Masar. To dan ida kuma ni dawo Masar sai kuma sannan ne ni nemi na nananga na zuwa nan ga Amerika.
To kuma Amerika nan yanzu ka ya kaga rayuwa na Amerika ka samu kana aiki ya kaga rayuwa zance a kamar ce
to rayuwa alhamdulillah a Amerika gaskiya aiki akwai aiki kina ga kaman wuri ne shi kuma wani aiki ya yi ko ina kamar dama aiki inda mutum na son shi ma ya aiki inda mutum na ya aiki ya yi sai ne kamar nan ya yi Masar din kuma ya yi Germany da duka na san ya ne suke sai mun ganin ya yi dama aiki nan ga America akwai aiki kwarai nan ga akwai aiki kwarai game da aiki gaskiya sai mutum bai san aiki nan ga America ko kuma mutum da ya yi wani abu ya hana shi ya aiki amma akwai aiki America
to kun ji Yunus na asalin kasar Niger mazaunin jihar Pennsylvania dake na kasar Amerika mun gode daga bamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowa birgida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa kuma hadawa daga nan sashen Hausa murya Amerika dake babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda na gode kwarai
to madalla yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman mun barma zai kawo mana da sharhin jaridun jamhuriyar Niger
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Republicain wacce ta ruwaito cewa an bude sabon shafi a badakalar kudaden da aka wawushe a ma'aikatar tsaron jamhuriyar Niger bayan da babban alkali mai zargi ya sanar cewa tabbas ne akwai alamu masu karfi dake gaskanta cewa an tabkata asa a kwangilolin siyan makamai jiya ta ce da jin yadda babban alkalin ke cewa ba sani ba sabo doka za ta yi aiki hankali ya tashi a wajen yan kasuwa da ma'aikatan da suka tabka wannan ta'asa jaridar Niger Times na cewa wata kungiyar agajin cikin gida ta jawo gwamnatin Niger asarar miliyan dubu na sefa bayan da aka yafe mata kudaden awon kayan da tace za ta shigo da su ne domin tallafawa ƴaƴa da matan sojojin da suka rasu a fagen daga amma kuma daga bisani asiri ya tonu aka gano kungiyar ta yi amfani da wannan damar ne domin shigo da wata hajar ta daban abin da yasa ministan ayyukan ci gaban karkara aike wa shugabannin kungiyar wasika don sanar da su cewa sun taka doka jaridar L'Actualité ta bayyana cewa masu yaki da wariyar launin fata a jamhuriyar Niger sun aike wa kungiyar tarayyar Afirka wasika akan bukatar shugabannin wannan nahiya su ware ranar 9 ga watan Yunin kowace shekara a matsayin ranar yaki da wariyar launin fata bayan la'akari da abin da ya faru da ba'amurken nan bakar fata George Floyd wanda wani dan sanda ya yi wa kisan walakanci a ranar 9 ga watan Yuni da ya gabata jaridar Le Temps ta ruwaito cewa rassan jam'iyyar MNSD nasara na ci gaba da tada ƴaƴan jam'iyyar daga barci a ci gaba da shirye-shiryen zaben gama gari jaridar ta ce a baya-bayan nan magoya bayan jam'iyyar a yankin tawa sun jaddada goyen bayan su ga dan takarar MNSD Sani Umaru da nufin dora shi akan karagar shugabancin kasa a fafatawar da za a yi a watanni masu zuwa jaridar Le Horizon na cewa akwai labari a babban taron da jam'iyyar MNSD ke shirin gudanarwa a watan Agustan da ke tafe sakamakon yadda wasu makarrabanta ke nuna rashin gamsuwa da kamun ludayen Sani Umaru kamar yadda bayanai daga yankunan Difa, Zender, Maradi, Tawa, Dosa da Talaberi ke cewa ana zargin sa da take ka'idodin jam'iyya saboda wata manufa ta daban kwatankwacin yadda ake ci gaba da kace nace a yanzu haka wajen zaben wanda ya kamata ya rike mukamin babban sakataren jam'iyyar na kasa baki daya sune Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwani na jamhuriyar Niger ta taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke Washington DC da ke nasaba da cutar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da waɗansu sassa na babbar hedkwatar mu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce muku ku kasance